Daga nan birnin Washington DC, sashen Hausa na murya Amurka yake magana akan mitoci 19, 31, 49, da kuma 60. Sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama maka tsaye a tashoshin BOA Africa 102.5 da kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da far'a da nomad da kuma dalal FM. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa a koda yaushe akan voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkamu da safiya yau Laraba 13 ga watan Yuli shekara ta 2016. Ni ne Sarfil Hashim Gumel kuma ina tare da Ibrahim Ka'almasi Garba wanda zai ba mu kanin labarai.
Shugaban Amurka Barack Obama ya karrama jami'an 'yan sandan nan biyar da aka kashe a Dallas. Jakadan China a Amurka ya yitar da hukuncin kotun duniya mai watsi da ikirarin China na mallakar sassan kogin kudancin China. Sannan Senator Bernie Sanders mai wakiltar Vermont wanda yayi ta matukar ja da Hillary Clinton ya amince da zamanta yar takarar zama shugabar Amurka karkashin jam'iyyar Democrat.
Kanin labaran kenan aka ji. Cikin shirin namu na safiyar nan za ku ji cewa rundunar sojan Najeriya za ta kaddamar da wani gagarumin shiri na yaki da barayin shanu da masu garkuwa da mutane.
Da daddewa ya kasa akwai sojoji kullum kana jin sun kama 'yan ta'adda yau sun kashe waɗannan sun dawo da dabbobi. Bayan aka fara ba, ai ya daɗe shi ma ana yi, amma dai.
A jihar Zamfara kuwa yau ne sojojin Najeriya za su yi rawar daji domin tuna da yaƙin basasar da Najeriya ta yi.
Yadda ake biki na soja kowane shekara, amma wannan mun fidda shi musamman domin rawar daji, to insha Allah za mu cimma manufarmu.
Haka kuma muna tafi da shirin demokradiyya a yau wanda Sahabi Imam Aliyu zai gabatar, amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Shugaban Amurka Barack Obama ya karrama jami'an 'yan sandan nan biyar da aka kashe, ya yaba musu wata hidimar tunawa da su da aka yi a Dallas, inda ya ce tashin hankalin makon jiya da ya gabata ya fallasa babbar matsalar nan da ke tattare da tsarin demokradiyyarmu, amma ya jaddada cewa ƙasar ba ta rabu kamar yadda wasu ke ikirari ba. Shugaban na Amurka ya shawarci Amurkawa da su ƙoƙarta su cimma jituwa a daidai lokacin da yake famar haɗa kan ƙasar da ta yi ta matuƙar rabuwa kan batutuwan da suka shafi dangantakar jinsi tsakanin jami'an tsaro da kuma tsirarin al'ummomin da suke wa aiki. Harin da wani tsohon soja baƙar fata ya kai kan 'yan sandan Dallas saboda harzuƙar da ya yi da kashe wasu baƙar fata biyu da 'yan sandan suka yi a Louisiana da Minnesota ya tada zafaffar muhawarar nan da akan yi kan batun nuna wariya a ɓangaren jami'an tsaro. A jawabin nasa wanda ya taɓo batutuwa kama daga kan jinjinawa jami'an tsaron zuwa wariyar naulin fata, Obama ya ce ya fahimci cewa jama'a a faɗin Dallas da ma ƙasar baki ɗaya na cikin baƙin ciki. Shi kuwa magajin garin Dallas Mike Rollins cewa ya yi 'yan sandan wato ma'abuta zaman lafiya ne da suka mutu cikin kaki sun mutu ne saboda wannan sadaukar da kai da suka yi. Ya ƙara da cewa an daɓa wuƙa mazuciyar wannan birnin namu lokacin da aka yi masu kwantan ɓauna ta salon raganci. Ya ƙara da cewa yau dole ne mu yi fa batun zaman haɗin kai. Mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden da kuma shugaban da Obama ya gada wato tsohon shugaba George W. Bush su ma sun hallara. Bush ya yi Allah wadai da abin da ya kira ƙiyayya da gaba da suka janyo kashe-kashen. Sannan ya yi kiran da a haɗa kai a nuna ƙarfin gwiwa da haƙuri da juna bayan wannan al'amarin. Tsohon shugaban Amurka ya yi kira ga Amurkawa da su mutunta abin da ya kira surar Allah da ke wato da muke gani a junanmu.
Jakadan China Amurka ya yi tar da hukuncin kotun duniya mai watsi da ikirarin China na mallakar sassan kogin kudancin China da yake magana a Washington jiya Talata. Chu Tankai ya ce wannan hukunci zai a tabakinsa zai yi illa ga aniyar ƙasashen ta hawa kan tebin tattaunawa da kuma tuntuɓar juna don warware matsalar, kuma a maimakon haka zai daɗa janyo hankali da ma fafatawa to amma in ji shi har yanzu China ta himmatu ga tattaunawa da waɗanda abin ya shafa game da takaddamar kogin kudancin China. Hukuncin na jiya Talata wanda kotun mai zama a birnin Hague ta yanke ya biyo bayan karar da Philippines ta kai ne a shekara ta 2013 inda ta zargi China da saba ka'idar Majalisar Dinkin Duniya game da tsarin kogi saboda takallar da ta yi a Scoburg Hall wanda take tazarar kilomita 225 daga gabar Philippines.
To karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Senator Bernie Sanders mai wakiltar Vermont wanda yayi ta mutukar ja da tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton a yakin neman zama dan takarar shugaban kasa karkashin jam'iyyar Democrat ya amince da zamanta yar takarar zama shugabar kasa karkashin jam'iyyar ta Democrat wadda za ta buga da Donald Trump na jam'iyyar Republican. Sanders ya bayyana Clinton da wadda ta fi cancanta ne sama ba kusa ba. Ya kuma ce a shirye yake iya duk abin da yake iyawa in ga cewa lallai ta zama shugabar Amurka ta gaba. Sanders dan shekaru 74 da haihuwa wanda yayi ta yakin neman zaben sa da caccakar attajiran nan na dandalin hada-hadar wato Wall Street da kuma rashin daidaito a samu tsakanin Amurkawa ya zayyana jerin manufofinsa da aqidar sassauci da Clinton ta amince da su bayan sun shafi watanni suna caccakar juna. Sanders ya ci jahohi 22 daga cikin 50 da aka yi zaben fitar da gwani cikin su da kuma ƙuri'un rukunonin 'yan jam'iyya sabanin Clinton. To amma ta samu zama yar takara ta wajen nasarorin da ta yi musamman a jahohin da suka fi girma suka kuma fi yawan wakilan zaɓe ko delegate waɗanda za su je babban taron ayyana ɗan takara na jam'iyyar ranar 25 ga watan Yuli. To sai dai tun kafin Sanders ya shiga gangamin da tawagar yaƙin neman zaɓen Clinton ta shirya a jihar New Jersey ta arewa maso gabashin ƙasar, Trump attajirin nan mai harkar gine-gine da ke yunƙurin zama zaɓaɓɓen shugaban ƙasa a karo na farko ya cecciki Sanders saboda amincewa da Clinton da ya yi.
Da alama yarjejeniyar ne kwance ɗamaran nan mai tangal-tangal da aka cimma ta yi aiki zuwa jiya Talata a Juba babban birnin ƙasar bayan an shafa kwanaki huɗu ana ta musayar artillery da ƙananan bindigogi wadda ta yi sanadin mutuwar ɗaruruwan mutane da kuma raba dabbai da muhallansu. Yarjejeniyar wadda shugaba Salva Kiir da ɗaɗɗan abokin jayayyarsa mataimakin shugaban ƙasa na ɗaya Riek Machar suka tabbatar ta samu amincewar 'yan ƙasar da suka galabaitu da faɗa da kuma gwamnatocin ƙasashen waje waɗanda suke fargabar yiwuwar sabuwar ƙasar ta Afirka ta sake tsunduma cikin yaƙin basasa. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. To madalla, a yau ne ake sarin shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari zai kai wata ziyara aiki jihar Zamfara domin bikin tunawa da sojojin da suka kwanta dama a yaƙin basasar da Najeriya ta yi. A wajen bikin, rundunar sojan Najeriya za ta kaddamar da wani gagarumin yaƙi da ɓarayin shanu da masu garkuwa da mutane domin kuɗin fansa, har ma da masu ƙonan gidajen al'umma a jihar Zamfara. Umar Faruk Musa ya zanta da ministan tsaron Najeriya Mansur Dan Ali.
Tun da daddadewa ya kasa akwai sojoji kullum kana jin sun kama 'yan ta'adda yau sun kashe waɗannan sun dawo da dabbobi. Bayan aka fara ba ya daɗe shi ma ana yi amma dai bai ƙarfin ko yawan da aka ɗauka a halin yanzu. Muna ɗauka abin nan gefe-gefe ne. In ka tuna kowa sun ɗan ja baya a gefen arewa ta gabas. Yanzu kuma za mu gangaro mu zo arewa ta yamma.
Amma kwanan nan wani tsohon ɗan majalisar dattawa ya rubuta takarda zuwa ga shugaban ƙasa yana neman a kafa dokar ta ɓaci a jihar Zamfara. Shin wannan atisaye ɗin da wannan yunkurin gyare-gyaren nan yana nasaba da wannan takardar ko wannan wasiƙar? Sannan yaya sauran gwamnatocin jihohi suke taimakawa yin wannan yaƙin su ma?
kamar yadda nake ce ma nace a lokacin ne na siyasa ka san kuma kowani dan adam da abin nan lokaci za iya yana da damar ya faɗi abin da yake ya kamata kuma ya yi korafin abin da jama'a su suke a ciki amma in ka duba ba wai ta lalle bane zamfara ne kawai in ka duba yanzu haka Benue akwai wannan kalubalen in ka duba ta Cross River akwai irin waɗannan abubuwan da suke tashi yau da gobe haka amma kamar yadda kace shi wannan yankin da dadewa yanzu mutanen nan suna ta kai yamma da baya suna fama yan kora sunan su koma can dan suna fitin ka koro su ta Kaduna sai su koma ta Katsina in ka koro su ta Katsina sai su dawo Zamfara haka su ake ta fama da su ba wuri dai bane amma yanzu din ne muka dauke gaba daya dazun tun daga binnin gwari har zamu darje har zuwa dajin Zamfara
amma baka ganin cewa idan ba a hada karfi sosai hadda makwaftan kasashe wata kila idan fatattakar ta su tai yawa za su kai ga tsallakewa Najeriya su shiga wata kasa sanan daga baya su dawo
yanzu ma abin da rahoton nake samu kenan cewa an fice sun fara gangarawa amma za mu yi kokari mu tace ta hanya insha Allah
General Mansur Dan Ali kenan ministan tsaro na Najeriya a tattaunawa da nayi da shi a Abuja dangane da gagarumin aikin da sojojin Najeriya suka fara na yaki da ta'addanci a yankin Zafara da waɗansu makwaftan kasashe Umar Faruk Musa muryar Amurka a Abuja Najeriya
To a gaida Umar har yanzu ma muna kan maganar rawan dajin da aka shirya za a yi yau a Zamfara inda wannan karan babban hafsarin din na sojan ƙasar Najeriya Lieutenant General Tukur Burati yayi wa wakilin mu Nasiru Adamu Alhikaya ƙarin haske kan kaddamar da wannan bikin
kaddamar da wannan biki ta fannin rawan daji wannan ne na farko yadda ake biki na soja ko wani shekara amma wannan mun fidda shi musamman domin rawan daji to insha Allah za mu cimma manufar mu muna nufi a kawo ƙarshen satan dabbobi da kuma wasu miyagun ayyukan da ake yi can gefen arewa maso yamma
in za a tuna gajiya da illar yan ta'adda ya sanya sanata Sa'idu Dan Sadau tare manema labaru a Abuja inda yake ganin sai an kaddamar da madu ka taba ci a jihar Zamfara kafin shawukan lamarin.
Ya wace a waccan nan da Abdulaziz yake yi baya iya zama cikin jihar Zamfara ya nuna mana a zahiri jami'an tsaro sau da yawa za su so su ba shi labari ga abin ake ciki rikici zai barke wuri kaza ko za a kai hari wuri kaza ya kamata a dauki mataki to baya nan yana cikin duniya wajen ya wace a waccan shi.
Sanata Sa'idu Dan Sadau da wata kila wasu za su yi tunanin baka shiri da gwamnatin nan ne wata Zamfara ko baka shiri da shi uban siya sar jiya Zamfara a sanata Sani Yarima Bokura shi yasa ka dau wannan mataki
ko kada ni abin sa dauke wannan mataki saboda ina ganin akwai hakki kamar yadda manzo sai sai cewa idan ka ga mummunan abu ka dauki matakin da ka kawar da abin nan ko da hannunka ko da bakinka ko ka ki abin a zuciyarka
da hakika kakin APC na jihar Zamfara Sani gwamna ya mayar wa Sa'idu Dan Sadau martani
to kaga wani ya koma can Abuja wanda yake kila yana yin wata biyar ko shida ko shekara daya bai shigo cikin jihar Zamfara ba yayi wani bayani kaga yana faɗa ra'ayin shi ne to
idan Boko Haram sun arje zuwa makwabtan Najeriya ko shigar Burtu su ta da bama bamai ba wasu satar shanu ko da mutane na ƙara bullo da dabara don sace mutanen in ka ɗebe Lieutenant General Tukur Burati ta yi da ya faɗi alaƙar miyagun arewa maso yamma kowa za ka jena cewa wasu ne kawai kan zo kan babura ko ma ba mamaki daga ƙetare suka fito.
Mun samu labari suna alaƙa da 'yan Boko Haram kuma sun canza shekara ta wajajen Zamfara da kuma sashen arewa maso yamma.
Burata yake bayani gabanin atasaye a dazukan Zamfara. Nasiru Adamu Alhikaya muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Wai ka dake dun mutuwa mai banza do sai soja. Kun dake dun mutuwa mai banza do sai soja.
To a gaida Nasiru. Daga Najeriya bari mu tsallaka jamhuriyar Niger inda hukumomi da haɗin gwiwar masu hannu da shuni suka bayyana shirinsu na cigaban ayyukan gina madatsar ruwan kogin Niger. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Mumin Barma ya aika mana rahoto daga Yamai.
Kimanin mutane 45,000 mazauna ƙauyukan da ke kewayen madatsar ta kan daji da wasu mutane 1,000 da ke ɓangaren Mali aikin madatsar zai tilastawa tashi daga mazauninsu wanda hakan zai raba su da gonakinsu. Saboda haka gwamnatin jamhuriyar Nijar a wani taro da masu hannu da shuni a ƙarƙashin kwamitin da ke bin diddigin ayyukan madatsar ta kan daji. Minista Uhumudu Muhammadu shine daraktan fadar shugaban ƙasar Nijar.
Mutane masu gonaki waɗanda ruwa za su cin gonakinsu ina za a ba su wurin da za su noma an samu an tattauna bisa ga wannan kuma an tsaya da wurin da za a ba su noma kuma bisa ga wace ka'ida za a ba su wannan wuri. Mun yi zancen mutane waɗanda in an samu baraji ruwa garuruwansu za a cin su kuma gonakinsu ruwa za su cin su, kuma kowane a yi lissahi a gani yanda za a hidda mai hakkin shi. Bisa ga wannan shi ma mun shirya.
A ƙarƙashin wannan tsari da ya samu amincewar bankuna sama da 10, ɓangarorin biyu sun tantauna akan batun sake kafa wasu sabbin garuruwa.
Za a shiga cikin taimakonsu su gina gidajen da za su zama, kuma a shirya musu lakwal da masallacin ne da likitocin da za a yi musu da hayoyin da za a yi duka da cikin sabbin garuruwan nan.
An kiyasta cewa wannan aiki zai laƙume $1,200,000 na dalar Amurka, sannan kuma ana sa ran fara aikin ƙididdiga domin tantance hanyoyin soma wannan aiki a watan Agustan da ke tafe. Masana sun ce da zaran madatsar kan daji ta soma aiki, Nijar da makwabtanta za su amfana sosai, wato za a samu ci gaban noma da kiwo, ma'ana za a samu wadatar cimaka. Yayin da a ɗaya ɓangare matsalar wutar lantarki za ta zo ƙarshe. Batun ginin madatsar kan daji wani tsohon guri ne da jamhuriyar Nijar ta sa a gaba tun a farkon shekarun 1970, sai dai har yanzu haƙa bata cimma ruwa ba. A shekarar 2010 gwamnatin wancan lokaci ta farfaɗo da wannan magana, inda ta damƙawa wani kamfanin ƙasar Rasha kwangilar ginin madatsar, sai dai tsaikon da gwamnatin ta ce ta gano a tattare da wannan aiki ya sa ta karɓe kwangilar. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To madalla a gaishe da Nasiru, ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne a nan birnin Washington DC, wanda yanzu agogon mu ke cewa ƙarfe 1:17 na dare. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Demokradiya a yau. Cikin shirin ina rigar kariya gwamna Fayo Shehar EFCC ta aza takunkumi kan asusun ajiyarsa a banki. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan waye gari lafiya. Hukumar EFCC a Najeriya ta tabbatar da cewa ta aza takunkumi kan asusun gwamna Ayo Fayo She na jihar Ekiti, alhali kuma yana gwamna. Shin wannan mataki bai saba a tsarin mulkin Najeriya ba da ta baiwa gwamna da shugaban ƙasa da mataimakansu kariya har sai sun bar mulki? To kamin ku ji amsar wannan tambaya, ga shimfiɗar da Nasiru Adamu Ilika ya haɗa mana.
I wouldn't call it a shutdown. What happened is that the commission conducted.
Bari in faɗa maka ba ma ɗaukar cewa rufe asusun kuɗi na Ayo Fayo She muka yi, amma bincike muke yi da ya sanya muka rike wannan ma'ajiyar. In ji kakakin hukumar EFCC Wilson Ojeren da yake ƙarin bayani kan rufe asusun gwamna Ekiti Ayo Fayo She a bankin Zenith.
Conducting an investigation or is conducting an investigation on monies that illegally left the office of the former national security advisor. And in the course of pulling the money through, investigators were led into the account that supposedly belongs to Ayo Fayo She.
Ojeren ya ci gaba da cewa jami'anmu na gudanar da bincike ne kan kuɗaɗen da suka fito daga ofishin tsohon mai ba da shawara kan tsaro Sambo da Suki. Sai aka ga naira $1,000,000,200 sun shiga ma'ajiyar ta Ayo Fayo She. Shin da wace doka kuka dogara wajen rufe asusun gwamnan da ke kan gado, kuma in kun yi la'akari da kariyar da gwamnan ke da ita?
I think that is not in doubt by the provision of section 28 of the Commissions Act and section 34 of that same act. We have powers to do that. I don't know of any.
Wilson ya amsa da cewa wannan ai ba wani kokonto don sashi na 28 da 34 na dokar da ta kawo hukumar EFCC ya ba mu hurumin bincike ko rike duk wani asusun kuɗi da bamu yarda da shi ko da yake da abin zargi ba. Shi menene ra'ayin mai shari'i kan lamuran cin hanci da rashawa Bashir Baba kan wannan takaddamar ta EFCC a gefe guda da kuma jami'an banki masu bada hakuri ga wanda ake zargi?
Kokarin da suke su roki gwamna Fayo She kar ya fasa wannan rubabban kwan cewa gaba yadda abin da yake har a kai ga bin diddigi a gano cewa shi Godwin Emefiele shi ne yake shugabantar wannan banki na Zenith lokacin da aka tafka wannan ta'asa har gwamnati ta kai gare shi. kuma kar mu manta mutane suna ta kururuwa cewa yana da kariya yana da kariya ka duk waɗannan maganganun banza ne ba shiwa a ce dan kana gwamna ko kana shugaban kasa wai tsarin mulki ya baka kariya wato ko mutun kaga dama ka yanka shikenan babu yadda za a yi da kai sai dai a sa maka ido sai ranar da ka gama aikin gwamnan ka ko ka gama aikin shugaban kasar ka kuma a kasar nan ai mun ga lokacin da aka rufe asusun jiha masu kutum lokacin Jonathan Jonathan bai rufe asusun gwamnatin jihar Adamawa ba lokacin Inyako yadda an yi wannan
Ta yaya mutumin da tsarin mulki ya baiwa kariya har sai bayan ya kammala mulki sai a waye gari hukumar hana yi wa tattalin arzikin ƙasa ta annati ta hana shi fidda koda sisin kobo daga ma'ajiyarsa a banki? Tambayar da muka yi wa lauya Hassan Liman kenan.
Tsarin mulkin Najeriya a ƙarƙashin kashi na 308 ya yi bayani akan cewa wanda yake riƙe da makamin shugaban ƙasa ko mataimakin shugaban ƙasa. Ko gwamna ko mataimakin gwamna wato mutane hudu kenan wanda aka zabe su bisa ga tsarin mulkin Najeriya in suna rike da kujerarin daga ranar da suka dauran tsuwa har zuwa ranar da za su gama aikin su na wadi na shekara hudu ko kuma an sake zaben su na shekara za su kai shekara 8 to muddin suna rike da wannan kujerar shugaban kasa ko mataimakin sa ko gwamna ko mataimakin sa to ba a iya karar su a kotun wata takeice su din nan suna zaune ne ba wani abin da za a iya musu sai ko dai in sun aika wata wadda laifi na sabawa tsarin mulki to tsarin mulki ya ce a ɗauki mataki a tsige su
Hajji Suleiman nama wannan tambaya saboda watakila ba za ka kasa sanin cewa ba akwai batu cewa hukumar da take yaƙi da masu yi wa tattalin arzikin ƙasa zagon ƙasa wato EFCC sun azata kunkumi kan wato ma'ajiyan kuɗin gwamna Ayo Fayo she wadda shine gwamnan jihar Ikiti a halin yanzu shin EFCC tana da hurumin ta dauki mataki kan gwamna Ayo Fayo she alhali yana gwamna
abinda zamu tambaye kan ba kai shine menene dokan da ta kafa hukuman yaki da cin hanci da rashawa da sauransu wato hukumar EFCC ta faɗi to anan za mu sake koma cikin wannan dokan da ta kafa ta wanda aka yi wanda ayyana ta a shekara ta 2004 wato a kashi na 6 da kashi na 34 na dokan da ta kafa ita EFCC to in aka duba sai a duba shin wannan kashi na 6 da 34 shin sun yi karo da kashi na 308 na tsarin mulkin Najeriya inda aka ce in mutum na rike da kujerar gwamna kuma taimakinsa ko shugaban kasa ba a iya masa ba a iya kai shi kotu da sauransu amsa a nan Hajji Sabo shi ne don in mutum yana matsayin rikon kujerar gwamna ko taimakinsa ko shugaban kasa ko mataimakin shugaban kasa abin da ake nufi shine baka iya gabatar da shi a kotun ka tuhume shi da sauransu amma in aka tarar cewa ana tunanin cewa yana kan wannan kujerar ya aikata laifi ko ya yi sababu da fadi da dukiyar jama'a kuma yana kan kujerar wannan gwamnan ko shugaban kasar to anan hukuman bincike ta EFCC za ta iya wannan gwamnan ko shugaban kasan bincike akan tunanin laifin da ake tunani ya aikata amma an suka yi bincike iyakacin su za su tsaya nan ba za su iya gabatar da shi a gaban kotun ba to anan shin me ake nufi da bincike naka tarar da cewa akwai kuɗi ko wani abin da ake zargi ko ake tunani cewa gwamnan nan yayi almundahana da shi za a iya kafa takunkumi ko a bada order a dakatar da ita
to Hajji Suleiman ba za a iya tuhumar sa a gaban kotu ba da sauransu amma in za a je a samu wannan umurni na kotu saboda a hana a cewa banki a dakatar da amfani da wannan asusun takarda ce za a shigar gabar alkali to wannan din bai zama kamar an kai ƙarar gwamnan ba
Hajji Sabo bai zama na kamar an yi ƙarin gwamnan ba domin irin odan da ake nema na dakatar da ko rike irin wannan dukiyar ana dakatar da shi ne yana nemo irin order da ake nufi na ex parte wato order wanda za a neme shi ba tare da an nemi wanda ake tuhumarsa ba.
Akwai hukunce-hukuncen da kotu suka yanke a baya cewa ko da mutum yana gwamna duk da wannan rigar kariya idan zargin da ake masa ya shafi harkar zaɓe to wannan kariyar ba za ta yi aiki ba. Abin da ake zargin waɗannan kuɗaɗe da ake zargin gwamna Ayo Fashi suna da magana dangane da yadda zaɓensa na zama gwamna a karo na biyu. Shin hukumar EFCC tana da hurumin ta tafi kotu kan wannan shari'a ko kuma a gabatar da gwamna a gaban kotu game da wannan tuhuma da yake harkar zaɓe yake magana?
Tuhuman da ake masa a yanzu ba ana nufin shin zaɓen da aka yi masa an yi daidai ko ba a yi daidai ba. A bisa tsarin mulkin Najeriya a kashi na 258 inda aka kafa kotuna masu zaɓe su shari'an zaɓe za a iya ƙarin gwamna in ana tunanin cewa zaɓen shi bayan shi bisa ga ƙa'ida ba to anan zaɓen ne ake magana. Wannan ita ce kaɗai tsarin mulkin Najeriya ta yadda a yi ƙarin wanda yake kan karagan gwamna ko shugaban kasa in ana tunanin zaɓen da aka yi masa ba daidai ba. Amma inda ake tunani bisa ga aiki ko kuma hanyar zai ci zaɓensa ko kuma yaƙin neman zaɓe ana tuhuman tunanin cewa ya yi akwai wasu kuɗaɗe wanda aka yi su aka bi su aka yi amfani da su ba bisa ga ƙa'ida ba to ba shi za a yi ƙara ba. A nan ana tuhuma ya aikata laifi ne a ƙarƙashin doka na aikata laifuffuka da hukunci. A nan ba za a iya kai shi gaban kotun ba sai ranar da ya bar ofishin gwamna. Amma a yanzu ba za a iya kai shi gaban shari'a ba saboda kariya da yake da shi a ƙarƙashin kashi na 308.
Masu tsaro da wannan fashin bakin Allah ka mu ƙarshen shirin demokradiyya a yau na makon nan sai kuma makon gaba da yardarsa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamar na madadin Nasira da Mai Likaya da lauya Hassan Liman da kuma Chibahiro Diodone wadda ya daidai da sautin shirin a nan ni sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.
To madalla kafin mu kai ƙarshen shirin bari mu koma ga Ibrahim ya ba mu takaitattun labaran duniya.
To a takaice shugaban Amurka Barack Obama ya karrama jami'an 'yan sandan nan biyar da aka kashe a Dallas. Jakadan China a Amurka ya yitar da hukuncin kotun duniya mai watsi da ikirarin China na mallakar sassan kogin kudancin China. Senator Bernie Sanders mai wakiltar Vermont wanda ya yi matukar ja da Hillary Clinton ya amince da zamanta 'yar takarar zama shugabar Amurka ƙarƙashin jam'iyyar Democrat. Masu bincike na hukumar kare haɗuran kan hanya ta tarayyar Amurka sun buƙaci kamfanin nan mai ƙera motar lataroni mai suna Tesla Motors da ya gabatar masu da cikakken bayani kan na'urar da ke tuka motar saboda mummunan haɗarin nan da ya auku a farkon wannan shekarar lokacin da irin wannan na'urar ke aiki. A wata wasiƙar da aka bayyana ma jama'a jiya Talata, hukumar kare haɗuran manyan hanyoyi ta ƙasa ɗin ta kuma buƙaci a bata bayanin dukkanin haɗuran da ke da alaƙa da cikas ɗin da na'urar ta tuka motar ta samu da kuma da aka makalama motocin Tesla ɗin waɗanda suka auku tun bayan da aka fara aiki da na'urar bara. Ta kuma buƙaci a mata bayanin irin gyare-gyaren da za a yi ma na'urar cikin watanni masu zuwa saboda kar a ƙara samun matsaloli da aka rinka samu a baya tattare da amfani da ita wannan na'urar. Jakadan wato shugaban Amurka Barack Obama ya karrama jami'an 'yan sandan nan biyar da aka kashe ya kuma yaba musu a wata hidimar da aka yi a Dallas.
Masu sauraronmu a nan muke ka ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Ka Almasi da ya taya na gabatar da shirin da kuma CD wanda ya haɗa shirin da ba da umarni da ma injiniyanmu na yau Charles Hall, nisar Phil Hashin Gumel ke cewa sai mun sake haduwa nan anjima.